Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azu. Lokaci yayi da zamu yi boyoye wanda aka ce adan tafiya yayin da wannan shekarar ta fara mana sallama. To a watan Janairun wannan shekara ta 2022 ne mai ban kwana shirin yanayi yayi duba a game da matsalar gurbataccen iskar da al'ummar duniya take shaka wanda masana suka alakanta da matsalolin lafiya da madumamar yanayi wanda ya haifar da matsalolin sauyin yanayi da dama da ake fama da su a faɗin duniya kamar yadda dan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya sheda mu a wannan lokacin.
Su kasashen nan da suka ci gaba su ne suke amfani da manya-manyan motoci, su suke amfani da duk abubuwa da suke jawo gurbatar yanayi. Domin mu a Afrika da sauran kasashe masu tasowa, talauci ma ya ishe mu, wutar ma ba a samu, bata kai wani kashi 30 da za a ce kowa ya samu wuta da har za a iya amfani da waɗannan abubuwan da suke ma jawo gurbatar shi yanayin ba a sakamakon fitar da wannan sinadari na carbon. To akwai kuma noma wanda ita ma tana daga cikin abin da yake kawowa da kuma kiwo da ake yi, kuma duk kasashen nan da suka ci gaba su ne suke yin wayannan abubuwan a kaso mai yawa.
To bayan samun nasarar amincewar kasashen da suka ci gaba a game da bada diya ga kasashen da suka fi fama da matsalolin sauyin yanayi a wurin taron COP27, na tuntuɓi ƙwararre kan al'amuran sauyin yanayi daga ƙasar Nijar, Dr. Abubakar Mamman Manzo, game da manufar wannan yarjejeniyar yadda aka cimma a watan da ya gabata.
Inda aka sani aka yi rasukuna a ganin cewa lalle gashi dalilin irin wannan ambaliya ce ta zo ta kawo wannan dandana, za a sa abinda mutane za su yi su mai da gidajensu a gyara mahallinsu yanda ku za su koma rayuwarsu yanda ya kamata. In an yi asara wa'ansu kayan gona ne su ma ana iya lissafinsu a gani, don saboda ana ganin cewa kamar wani irin yaki ne wanda yake hallaka mutane da dukiyoyinsu. Kenan ya zamanto cewa mutane sun ɓannata dukiyoyinsu a maida musu yanda su yi su mai da ransu cigaba da rayukansu. Da amma kaman an samu wata ambaliya ko kuma an samu wani hori ko kuma an samu wani inda ƙasa ta tahi bisa kan ruwa da yanzu ya tahi da ƙasa da abinda mutane suka shibka na cikin gonakansu, ya zamanto cewa ka bar su a haka. Inda aka bar su a haka, abinda zai kawo tashi hankali, in ya kawo tashi hankali kuma mu kanmu dole sai mun shiga cikin abin nan, muna so ba mu so. In ba mu yi ba haka kuma su isko mu inda muke. Gaskiya mu dai muna alfahari da wannan, ko ma da yake akwai wasu kasashen na Turai wanda suna ganin cewa wannan abu kuma zai zamanto kaman wata hanya ce ta inda za a yi. Amma dai kuma ta kaje ta kazo yanda za a yi, alhamdulillah, tunda dai wannan an san cewa yau a kasashen mu mutum baya zauna ba, baka san hawa baka san safka ba, illolin mamaye ne ya sa ka bannata gonakanka da albarka da ado kai a ciki.
To sai dai kuma akwai wani rukunin masana da suke ganin yayin da aka yi nasara akan bada diya a taron na COP27, shugabannin kasashen ba su mai da hankali kan batutuwan da aka fara tattaunawa a kansu a taron na bara ba. Lamarin da Barfisa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero da ke Kano ya yi bayanin cewa
yarjejeniya da aka cimma a taro na COP26 na bara kenan. Wannan taro ya maida hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska, wanda za ka ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna bana. Ba wai an yada wannan bane, za ka ga dai kaman ci gaba ne, domin abin da aka yanke shi ne idan muka lura za a ga sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci ƙarfin tattalin arzikin duniya, kuma har yana samar da manyan matsaloli ga kasashe na duniya. To kaga kamar ci gaba ne, sai dai kaga an yi gudu ne kan ka dinga cewa a rage, kamar ci gaba ne na wannan tattauna da aka yi. A yanzu sai muka kalli abun daga kaulin cewa ai wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu ƙananan kasashe. To kaga kamar mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga ainihin shi ne nan kasar Egypt, ya zama an kalli matsalolin da mu ƙananan kasashe muke fuskanta na harka. So ba zai zama ga wani taskaro ba, ana ganin dai kaman ci gaba ne na wannan, kuma a yadda ake waɗannan abubuwa batu ne guda ɗaya, amma gaskiya yana da rassa da yawa, kuma kowane reshe aka ɗauka za ka ga cewa al'amari ne da yake da matuƙar amfani, kuma ana ganin cewa idan aka kalli leshi haka za a sami mafuta.
To shi kuma Comrade Sama'ila Umar Bima, shugaban kungiyar Jewel Environmental Initiative dake Gombe, ya bayyana cewa akwai bukatar dake akwai ga al'ummar jihohin Bauchi da Gombe, inda aka kaddamar da rijiyar mai na Kulmani su fahimci cewa samun mai a yankin da suke yana da kalubale, kamata su kiyaye domin
suna da ruwan, suna da kuma dazuzzuka manya wanda shi karan kansa daji wanda ake da shi yana taka rawa muhimmi wajen rage gurbatan iska, yana zuke gurbatan iska, yana fitar da mai kyau. Amma namu nan kuma bamu da bishiyoyin ma, bishiyoyin sun kare don saboda yawan sare-sare, gurbin makamashi da zamu amfani da shi, wanda mutane mu yawanci an dogara ne ga amfani da itace ko gawayi. Iskan mu zamu samu matsala na dumaman yanayi, tunda kin ga aikin nan da za a yi zai kawo dumaman yanayi saboda zafin na'urori da za a amfani da su, tun nan za a amfani da injina ne. Sannan bamu da bishiyoyin da za su rage wannan matsala na dumaman yanayi. Sannan kuma ruwa a wurin dama ya yi nisa, ballantana su mutanen da suke nan. Kin ga za a iya samun matsala na kullan cututtuka saboda zafi na wurin da zai sake kawo wanda babu shi dama. Sannan manoma za su sake fuskantar barazana na karancin abinci saboda sinadarin da za su yi amfani da shi zai kawo matsala gurbacewar muhalli, har ma ya shafi amfanin gona da ake da shi. Gaskiyar magana shi ne na farko da za a yi tukunna shi ne dole ne a faɗakar da al'umma da suke wannan yanki din su fahimci duk da nasarar da aka samu wannan jama'a wannan yankin, to muna da kalubale ku fahimci wannan.
Masauraro, duka-duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.